بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكي سادوا أمجل سمنا كراتو أشيل التافين المقدمة العزية للجماعة الأزهرية تا الشيخ أبو الحسن الشاذلي المنوفي رحمه الله تعالى. يومنا رانر الحميس أكام بيو غواتم رجب أكو يا الحميس كان هذا تبس ثلاثة نتائي غواتا يا أكو غواتا جمال أمينو كافونا تبتر نواتا رجب شكرا تا دبو ديا دليفر داربين ديا wanda yazo daidai da 27 ba sabani watan biyu miladiya shekara 2020. Muna karatu a cikin sunnonin alwala, haka ne ko? Cikin sunnonin alwala mun yi sunna ta hudu, za mu tashi sunna ta biyar, haka ne? Awa, sunna ta biyar ta ce mala ya ce al-khamisatu, na biyar daga sunnonin sallah. Kullu takbiratin sunnatun ma'ada takbiratal ihrami, kowace kabbara sunna ce in banda kabbarar harama. Idan ba ku manta ba, sunnoni guda hudu da suka wuce kafin wannan ta biyar, wanda suka hada da tsayuwa dan karatun sura da karatun sura din kanta da bayyanawa da kuma sirrantawa, waɗannan sunnoni guda hudu, wato sunnoni ne a sallar farilla, sun keɓance sallar farilla ne da bayyanawa da ɓoyewa da tsayuwar karatun sura da karatun surar, kamar yadda muka yi bayani a baya, sun keɓance sallar farilla ne. Mana a sallar nafila matsayinsu bai kai na sunna ba, da haka girman matsayinsu a sallar nafila ba kamar ba ɗaya yake da girman matsayinsu a sallar farilla ba, tunda dukkaninsu idan aka rasa su a sallar farilla za a yi sujadar rafkanwa. Amma a sallar nafila idan an rasa su ba sujadar rafkanwa, dan mutum ya bayyana ko ya ɓoye a sallar nafila ko kuma ya karanta fatiha zalla ba sura, wannan ba zancen yayi qabli cewa ya bar bayyanawa ko kuma ya bar sura. To amma yanzu daga na biyar din nan, to su kuma sunnoni ne wanda sun hada farilla da nafila, yadda take a sallar farilla haka take a sallar nafila, cewa sunna ce. Daga cikin su ta farko, daga cikin su wanda suka yi tarayya da farilla da nafila wajen sunniya, takbiratul ihram, kabbarar harama, afwan, kullu takbiratin ma'ada takbiratul ihram, kowace kabbara in banda kabbarar harama. Kabbarar harama ya gabata cewa ita farilla ce, tana cikin rukunnan sallah. To bayan kabbarar harama muna da kabbar bari, kabbarar tafiya ruku'u, kabbarar tafiya sujjada, kabbarar dagowa daga sujjada, da kabbarar tasowa daga sujjada zuwa tsayuwa, takabbarar tasowa daga zama idan za a tafi zuwa raka'a ta uku, waɗannan kabarbari har a kammala sallah sunnoni ne. As-sadisatu na shida a malikiya wannan kabbarar sadona baya yi ne, waje baya yi, sama baya yi, an manta ba kunna ba. A malikiya waɗannan kabarbari kowace guda ɗaya sunna ce, amma idan ba ku manta ba da muka karanta a tun a ahlari ba a sujadar rafkanuwa, sujada qabli sai akan barin sunna biyu isama. Mun san wannan karatu, don haka waɗannan kabarbarin kowace ɗaya sunna ce guda ɗaya. Idan mutum ya bar kabbara ɗaya daga cikin kabarbarin nan, to ba buƙatar ya yi mata qabli, domin ɗaya ce. Zai yi ruku'u sai ya manta ya ce Allahu akbar, bai yi ba ya rafkana, amma da zai ɗago ya ce sami Allahu liman hamida, kuma sannan ya ci gaba da kabarbari bai sake manta wata ba, to ba qabli a kansa, saboda sunnar da ya bari ɗaya ce. Amma inda a ce sunnar da ya bari biyu ne, ruɗewar tasa har ta kai shi da zai yi ruku'u ya tafi haka, da zai ɗago ma ya shiru, da tafiya da ɗagowa duka ya bar Allahu akbar, ya bar sami Allahu liman hamida, zai zo nan gaba cewa sami Allahu liman hamida hu tana cikin sunnoni ita ma. To wannan ya bar sunna biyu, da haka ko ya bar kabbara biyu ko ya bar kabbara ɗaya da sami Allahu liman hamida, duka wannan zai yi sujada qabli, ba kamar in ya bar ɗaya ba. Har ma mun taɓa ambata cewa a malikiya idan mutum ya yi ruku'u da sami Allahu liman hamidahu, ya ɗago da Allahu akbar, zai yi qabli, saboda ya yi su amma ba mahallinsu ba, canza musu mahalli da ya yi sai ya zama hukuncin bai yi ba. As-sadisatu kabbara ta afwan sunna ta shida ila tasi'a zuwa sunna ta tara, al-julusul awwalu fi ma fihi julusani, zama na farko cikin sallar da take da zama biyu. To na farkon sunna ne, shi yasa da a ce mutum zai manta zaman farko a sallah mai zama biyu, kamar sallar, in ka cire sallar asuba, ka cire sallar juma'a, duk sauran sallolin guda hudu zama biyu ne da su. To da a ce mutum zai wuce, zai zarce ya rafkana ya yi raka'a biyu, mai kunya ya zaman nan ya yi tahiya kuma sai ya zarce bai yi zaman ba, to sallarsa ba ta ɓaci, saboda sunna ne wannan zaman. An fahimta? Yawwa. Wattashahhudul awwalu wasani bil lafdhil warid fihi, mala yace da attashahhudul awwalu da tahiyar farko, wasani da tahiya ta biyu, bil lafdhil warid minhu, da lafazin da yazo fihi a cikin tahiyar, wato ba a canza mata lafazi, da lafazin ta yazo haka nan ake karanta ta. Mutum ba zai zama tahiya sai kuma ya karanto wani abu daban ba lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su ba. Shi ma shi kansa karanta tahiya din, to sunna ce cikin sunnoni, sai ya zama kamar yadda muka sani a karatun sura. Ita karatun sura sunna ce, tsayuwarta ma sunna ce, wanda ya ruku'u bai yi ba ya ba sunna biyu, to haka tahiyama zamanta sunna ne mai zaman kanta, sannan karanta ta sunna ce mai zaman kanta. Shi yasa idan mutum ya bar zaman tahiya a malikiya zai yi qabli, saboda ya bar sunna biyu da zaman da karanta ta. Yawwa. To sai malaka da lafazin da yazo a cikin tahiya, wa huwa shine attahiyatu lillahi, azzakiyatu lillahi, الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما لن يتي لفظا تهي شيني التحيات لله وتدكنا قيسوا سنتبت قال التحية أنا نفهم قيسوا التحيات جمع نقيسوا duwa ta gaisuwa ta girmamawa to ta tabbata ga Allah madaukakin sarki azzakiyatu lillahi sanan dukkan tsarkakan ayyuka kama daga zantuka masu tsarki zikiri karatun alqur'ani a zuwa ayyuka sallah azumi zakka da sauran ayyuka na kwarai lillahi duka sun tabbata ga Allah azzakiyatu tsarkakan abubuwa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancanci a bauta masa da tsarkakan ayyuka at-tayyibatu salawatu lillahi hakan nan tsarkakan salloli dadadan salloli ko kyawawan salloli sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah shi ake kebanta da kyakkyawa sallah shi ake kebantawa da ingantacciyar sallah assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da jin kan Allah duka su tabbata a gare ka wa barakatuhu da kuma albarkatun Allah duka su tabbata a gare ka السلام عليك وتو امينتين الله السلام علينا امينتين الله مما يتبتا اغريمو وعلى عباد الله الصالحين ده كما سوران باين الله صالحاي اشهد ان الله انا شهداوا باب ابن بوتا ده غسكيا سي الله وحده لا شريك له شي كداي يكي باشي ده ابوكين تاريا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما إنا شهدوا للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوان سني كما منزون سني وانا شيني كرشان تحيا شيني كرشان تحيا إذا أنت مكا ككران تتحيا تزوى عبده ورسوله شيني كرشان تحيا شيسا ودن سوسكي شوى كران تتحيا باكين صالحين saboda in an ce bakin salihina ba sai an karasa ta ba kenan amma idan an ce maka tahiyya ba a ce bakin salihina ba to tana zuwa har abduhu wa rasuluhu to ban san me hikimar karanta ta iya bakin salihinan ba duk da cewa da masu zuwa kirkirawa kansu to ban san me yasa aka cire sauran ashhadu an la ilaha illallah me yayi ba da ba za a fade shi ba a wurin da kuma ake so ayi addu'a roki Allah a wannan lafazi na tahiyya ya inganta duk da cewa ba shine lafazi da yake Bukhari da Muslim ba amma da shi ma ya inganta cikin sunan lafazi da yazo na tahiyya yana daga cikin lafazan da suka zo na tahiyya amma akwai wanda suka fi shi kwari akwai lafazin at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shi ya fi inganci at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات باب الزاكيات لله to amma shi ma wannan din ya tabbata shine wanda yake a mazhabar malikiya in mutun ya karanta shi din yayi tahiyya to wannan shine lafazi da ake bukata a sunnance mai tahiyya ya karanta shi to idan kun kula a lafazin assalamu alaina السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي هكا يزودك لفظا أمين شن الله يتبتع عليك يا كيوانا النبي زودة تشين صحابة يقول ما سوغن انشوا تند النبي عليه الصلاة والسلام بايا نمي سابداء تبا السلام على النبي السلام على النبي ورحمة الله wa barakatuhu. To amma tunda shine lafazin da Annabi alaihi salatu wasallam ya rayu da shi, kuma da nusar da sahabbai cewa a bayan rayuwarsa su ce assalamu ala nabi, su canza lafazin ba, kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli. To duwar da ya tafi akan lafazin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, to ya tafi akan daidai shine lafazin da Annabi alaihi salatu wasallam ya bar sahabbai akan sa. Idan kun kula da aka ce wa rahmatullahi, sai ba a ce ta'ala ba, ya shahara a bakin mutane suna tusa ta'ala a wannan wajen. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan lafazin ta'ala din haka ya shahara a kan harsuna, amma babu shi a riwayoyi, babu a yanda aka ambaci wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, haka masu kididdiga suka ce, naka babu lafazin ta'ala, sai dai wa rahmatullahi wa barakatu. Da lafazin wa barakatu haka yake, ra'un dinsa mai fataha ce, ba wa barakatuhu bane. Wa barakatuhu ita ra'un din fataha za a mata, ba daure ta za a yi ba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-ashira, sunna ta goma, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fi tashahhudil akhir. Salati wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a tahiyar ƙarshe, sunna ne, sunna ne a malikiya, salati wa annabi alayhi salatu wassalam a tahiyar ƙarshe. Me yasa yace a tahiyar ƙarshe? Saboda shi nan ne mahalli na tsawaita tahiya. Idan mutum ya yi tahiya, to an fi son a tahiyar ƙarshe ya tsawaita ta fiye da ta farko, sai ya ƙara mata salatin manzo alayhi salatu wassalam, sannan kuma yayi addu'a kamar da annabi alayhi salatu wassalam ya ambata. Da ka yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga sunnonin sallah a tahiyar ƙarshe, amma idan mutum ya yi a tahiyar farko ma sallar shi ta inganta, ba abin da zai cutar da sallarsa, ya ƙara mata kyau. Mutum zai iya salati a tahiyar farko ya sake maimaitawa a tahiyar ƙarshe, amsa shi ne su mai kyau ma zai iya yayi a tahiyar farko yayi a tahiyar ƙarshe. Wahiya, wannan lafazin salatin, wannan salatin shi ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Lafazin shine Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai dadin tsira wa annabi Muhammad, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato ambatonsa da kuma bashi matsayi da ya bambanta da sauran annabawa da manzanni, fifita shi akan sauran annabawa da manzanni baki daya a matsayin da Allah ta'ala ya tanada masa. Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da kuma alayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sallaita ala Ibrahima, kamar yadda kai dadin tsira wa Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma alayan Ibrahim, wa barik ala Muhammadin kuma ka albarkaci Muhammadu, wa ala ali Muhammadin da kuma iyalan Muhammadu, kama barakta ala Ibrahima kamar yadda ka albarkaci Ibrahim, wa ala ali Ibrahim da kuma alayan Ibrahim, fil alamina cikin talikan bayi innaka Hamidum Majid, kai abun godiya ne mai girma. Wannan yana daga cikin wato lafuzza na salati, da lafazin salati ya zo shi lafazi wajen guda bakwai, kuma dukkaninsu ingantattu, duk da cewa malam ya dan yi canji a wannan lafazin, da babu fil alamina, to da wannan lafazi ne da shi ma ya tabbata ya zo cikin hadisin Ka'ab ibn Ujra a cikin Bukhari da Muslim lafazin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ba tare da fil alamin ba. To wannan lafazin ya zo shi cikin Bukhari da Muslim hadisin Ka'ab ibn Ujra, wanda cikin lafuzan salati guda bakwai da suka zo yana daga cikin lafuzza guda biyu mafiya inganci, da wannan lafazin da kuma lafazin Abu Humayd Sa'idi, shi ma yana cikin Bukhari da Muslim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan shi ma lafazin shine lafazi na biyu wanda suka fi inganci a cikin lafuzza na salati. To amma shi lafazin salati lafazi ne wanda wato yana da saukin al'amari, an dai samu daga Annabi alaihi salatu wassalam, kamar yadda aka sahabbai suka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su yadda za su yi salati. To amma ya karantar da su yadda za su yi salati a cikin sallah, ba a canza salatin cikin sallah a zo da wani sallo na daban. Amma idan ba a cikin sallah bane, to shi lafazin salati babban abin da ake bukata, idan abin bukata ya fito, kai salati kai sallama, ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, kai salati. Shi yasa idan muka ce sallallahu alayhi wa sallam, mun yi salati. Wana ai sallallahu alayhi wa sallam haka aka ji ne ana fada, ba wani hadisi ne zo da shi ba, sallallahu alayhi wa sallam haka ne aka gada ake fada. Amma kuma ya zama salati ko alayhi salatu wa salam, shi ma salati ne, duka salati ne. Amma babban abun da makasudi shi ne salati ya fito kuma taslimi ya fito, sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, salati ne. Amma a sallah mutum ba zai yi wannan ba, za ka zo a sallah ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim assalamu alaikum, ka'idar da sallah ba. In a sallah ne, to salatu ibrahimiya shi ne sunnar salati a sallah, kuma ko da ba a sallar ba shi ne afdal, shi ya fi falala, tunda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, sannan ya kunshi lafuzza da ba za ka hada shi da shortcut Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba. Ya kunshi lafuzzan da ya kunsa alaba shi ko ba komai dadi ne a cikin ambato, don haka ba za ka hada shi da wanda zai yi shi cikin sakan daya Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ya gama shi ba. Don haka ba wai a zo da wani salati shi ne matsala ba, matsalar shi ne a zo da salati da ya kunshi lafuzza masu dungu ko kuma ya kunshi wata falala da dalili bai zo da ita ba. Wannan shi ne fadan ahlus sunna da salatul fatih, ba wai wani lafazi ne aka ki ba na salati. Duka sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne kawo su ba, alaihi salatu wassalam ba hadisi ne kawo su ba, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba hadisi ne kawo su ba. Lafazin da ya zo a hadisi shi ne salatu ibrahimiya. Amma gashi nan malamai kabiran an kabirin, aliman an alimin, tsawon lokaci tsawon zamani haka aka gada ana irin waɗannan salatotin, ba mai inkari. Amma salatul fatih falalar da aka keɓe masa ba tare da wahayi ba, ba a cewa abu kaza ya fi abu kaza daraja a fannin ibada sai daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani baya bugun kirji ya bushe iska sai ya dubi wani aiki na ibada sai ya yanka masa falala, ba a yi a musulunci. To salatul fatih gatar da aka mata kenan daga baya ne waɗansu suka yanka mata falala, aka ce kuma falalar ma wata irin wadda ba a taba jin mai kama da ita daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a samu wani abun da a cikin minti daya zaka yi shi a ce ya fi alqur'ani sau 6000 ya fi alqur'ani ba ma sau 1 ba sau 6000 to kaga ai dole ai rigima akan wannan ai manzon Allah ne kada zai faɗi wannan ai shiru a karba tunda bai faɗa ba ko duk wanda ya faɗa dole a masa runtu to wannan kenan sanan lafazin sai ya zama kuma dukunkune lafazin ma Muhammad ne sai aka ce al-fatihu lima ughlika wanda ya bude abin da aka rufe kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya rufe annabta ne to akwai abun tsoro annabin da ya bude abin da aka rufe kenan wani Muhammad ne fa kenan da ya zo ya bude annabtar da annabi ya rufe ko ko me yake nufi da an rufe ya bude me aka rufe ya bude ba rufe tauhidi ba kafin ya zo da ya zo me aka rufe ya bude in shi ake nufi to kaga sai ya zama dungu masu abun idan ka tambaye su sai su ta maka dibi-dibi akan me ya rufe din ya kamata dan a siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a siffanta shi da siffar da babu shubha a cikin ta shi dai shi ya rufe annabta maiwa wanda ake wa salatin kuma shi zai bude ta to muna jin tsoron mu dinga yi wani Muhammad daban salati ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ta'addanci ne da ku wa annabi alaihi salatu wasallam ya rufe annabta wani ya zo ya bude ana masa nafa salatin sannan abu na uku shine an yi kokarin dauke hankalin mutane daga salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gadar sai da aka wayi gari sanin da mutane suka yi salatul fati ba sai wasu salatu ibrahimiya irin wannan sanin ba kwata-kwata salatu ibrahimiya sai ya bata aka rasa shi babu shi a bakunan mutane duk lokacin da ake neman tabarraki za a yi addu'a a roki Allah a yi tawassuli ne kun a kira salatin da annabi sallama ya karantar sai a kira salatul fati shi mutane suke ji shi suka daukaka shi suka daraja baka inda za a yi salatin da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin da baya kuskure to sai wani ya ce yaya ba a yi salatul fati ba sai da aka wayi gari salatul fati ya zama salatin da ya fi kowane salati albarka sai da aka wayi gari ya zama salatin da kowa yake ganin girmansa da darajarsa da kimarsa sai da aka wayi gari salatin da kowa yake ganin idan ba a karanta masa ba ba za a karba addu'a sa ba to kaga wannan dauke hankalin mutane ne wato daga abinda shari'a ta zo musu da shi zuwa ga wani abu daban wanda annabin Allah alaihi salatu wassalam bai san da shi ba almuhim ko ma menene ba za ka hada salatin da annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da sahabbansa da salatin da sai daga baya aka same shi ba tunda dai su suka ce ya ma'aikin Allah mun sanya zami maka sallama amma ba mu san ba ya zami maka salati kuma Allah ya ce mi maka salati ya zami maka salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ce sai ce ku ce sai ya karantar da su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عفوا أصل رواية كعب بن عجرة أقول إنك حميد مجيد أصلاة فرقه أقول إنك حميد مجيد تبرك نبي معناه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنان بمبنت من اللفظ دمالا يكاو دا لفظ كعب من عجرة قدابيني شيني ياتري إنك حميد مجيد نفركو سنن ياسك في العالمين إذن سكا إنك حميد مجيد أفركو أتن كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك حميد مجيد كثير في العالمين اكرشن تو زي باك صلاه البخاري ومسلم نا كعب ابن عجره الله اعلم malan yace alhadiyata ashara sunna ta 11 qaulu sami'a Allahu liman hamida lil imami wal fadli fadin sami'a Allahu liman hamidahu galiman da mai sallashi kadai sami'a Allahu liman hamidahu daidai yake da kabarbare da lokacin da malan ya ambaci kabbarori sai ya ambaci fadin sami'a Allahu liman hamida don tafiyar su daya amma duba ta baci ba fadin sami'a Allahu liman hamidahu sunna ce daga sunnoni shi yasa muka ambata da zucewa da a ce mutum zai yi ruku'u da sami'a Allahu liman hamidahu ya dago da Allahu akbar to tamkar bai yi su bane a mahallin su sai malaikai lil imami wal fazzi wannan sami'a Allahu liman hamida mutane su fahimta wani lokacin lafuzzan zikirin azkar na sallan nan munai musu kuskure Allahu akbar dai mun yi magana akai a kiran sallah mun yi magana akai a iqama an iya fadin Allahu akbar amma sami'a Allahu liman hamida to wani lokacin wadansu suna yin kuskure nan ma wani sai ya ce sami'a Allahu liman hamida hamida sai ya ja dadin wannan kuskure ne ba a ce ba hamida bane ai hamidahu ne in mun kula ai hamidahu ne haun ne bayan dalun din daka wannan ji da kake ana tsayawa akan dalun din to ba janta ake yi ba ha din ake daurewa da dal din in an daure ha kurin da dal sai zama da daka sai kace sami'a Allahu liman hamida sai ha kuri ta fito daga kirjinka daga makogwaranka sai hakuri da fito daga makogwaranka hamida karkace da kawai kaja iwa kaja madda sami'a Allahu liman hamida wasu kuma wani kuma sai kaji ya ce hamida zai ce da hadin ya fitar da hakurin to amma sai ya shidda wa dalun din hamida ba daidai bane hamida sami'a Allahu liman hamida shine mutum yayi yayi wani kuma hamida sai ce sami'a Allahu liman hamida ba hamida bane hamida wannan kurakuran guda uku a kiyaye su ba a yin madda wa dal a ce da kuma ba a shidda wa dalun a ce hamidda sannan kuma ba a jan tsakanin mimun da dalun a ce hamida sami'a Allahu liman hamida mala yake lil imami wal fadhi galiman da mai sallah shi kadai mun sha fada cewa masu sallah mutum uku ne kala uku ne da mai sallah shi kadai da liman da mamu kuma na fada cewa a yaran malaman fikihu in kaji suna magana sallah suka ambata maka biyu a cikin ukun nan ba su ambaci ɗaya ba to suna nuna maka ne cewa hukuncin ɗayan daban ba irin wannan bane idan ka san hukuncin to shine hukuncin sa galibi kuma ba sa yi sai a irin gurbin da kai ma ka san ɗaya hukuncin yanzu nan da yace sami'a Allahu liman hamidahu lil imami wal fadhi fadin sami'a Allahu liman hamidahu galiman da mai sallah shi kadai wa aka cire mamu to da yace fadin sami'a Allahu liman hamidahu ga mai sallah shi kadai yanzu mamu kenan me hukuncin sa ba zai ce sami'a Allahu liman hamidahu ba mamu ba zai fada ba wannan shine abin da zaka fahimta haka yake a mazhabar malikiya sun yi riko da hadisin Abu Huraira ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd idan liman yace sami'a Allahu liman hamida ku kuma ku ce rabbana lakal hamd ku suwa ku mamu malikiya suka ce to yanzu wannan shine aikin mamu fadin sami Allahu liman hamida. Amma wasu kamar Shafi'iyya zai suka tafi akan cewa liman din ma zai iya cewa sami Allah, amma ma zai iya cewa sami Allahu liman hamida, saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa Malik ibn al-Huwairith sallu kama ra'aytumuni usalli, kuyi salla kamar yadda kuka ganni ina salla. Kuma ya sallarsa take yana fadin sami Allahu liman hamidahu, tunda shi a sallarsa yana fadin sami Allahu liman hamidahu, kuma cewa yayi kuyi salla kamar yadda kuka ganni ina salla, to fadin sami Allahu liman hamidahu yana cikin irin sallarsa. Da haka mamu ma zai ce sami Allahu liman hamidahu lokacin da yake dagowa daga ruku'u, idan ya tsaya a tsaye sai kuma ya karanta rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko yadda lafuzza suka zo su, sai ya karanta sauran zikiri da yazo na tsayuwa bayan dagowa daga ruku'u, wanda shi ma limamin karshe hakan zai, shi ma limamin yace sami Allahu liman hamida, to shi ma in ya tsaya a tsaye kuma zai ce rabbana lakal hamd sai ya zikirin da ya aka rawaito wanda ake bayan an tsaya, duk da cewa a malikiya sun hana liman din cewa rabbana walakal hamd kamar yadda zai zo a mahallinsa. To nan da malam yace lil imami wal fadhi ga liman da mamu da mai sallah shi kare, to haka yake a malikiya cewa sami Allahu liman hamidahu liman ne kada yake fada sai mai sallah shi kare, mamu zai dago daga ruku'u ne da fadin Allahumma rabbana lakal hamd. Athaniyata asharata na goma sha biyu, wathalithata asharata da na goma sha uku, arraddu ala al-imami warraddu ala man ala yasarihi, mayarwa liman da kuma mayarwa wanda yake hagudinsa. Mayarwa liman nufin sallama, mayarwa liman sallama da kuma mayarwa wanda yake hagudinsa. Mun yi magana akai a wani sati da muka yi magana akan sallama, cewa mayarwa liman sallama da mayarwa wanda yake hagudinsa ya takaita da waɗansu sharuɗa ne. Mayarwa liman sallama sharadi ɗaya, mayarwa hagu sallama sharadi biyu. Mayarwa liman sallama sharadinsa shine idan ya cika limaminsa, idan bai samu raka'a ko ɗaya da shi ba, misali ya same shi a sujudar ƙarshe ne ko a tahiyar ƙarshe, to ba cikakken limaminsa ba ne, don haka ba zai mayar masa da sallama ba, shi ba limaminsa ba ne. Hagudinsa kuma sharadi biyu shi ne ya zama a hagudin akwai mamu, in ba mamu a hagu ba zai yi ba. Sharadi na biyu ya zama mamun shi ma cikakken mamu ne, ba mamu ne wanda ya zo ya samu tahiyar ƙarshe ba. Idan mamu ne da bai samu raka'a ko ɗaya ba, to ba mamunku ba ne, masubuki ne shi, zai tashi ya cike sallarsa ne gaba ɗayanta. Don haka shine sharuɗan malikiya na mai da sallama ga liman da kuma mamu, duk da wannan ku sani cewa a haraka ce malikiya, Allah ta'ala ya musu rahama. Abinda ya tabbata a sunna shine sallama biyu a dama da hagu, ko da kowa ko ba kowa, ko da liman ko ba liman, haka ya tabbata a sunna. Arrabi'ata asharata sunna ta goma sha hudu, aljaharu bi taslimati tahlili faqat, mala yake bayyana sallamar idarwa kacal kadai, bayyana sallamar idarwa kadai. Sallamar idarwa an san me malaike nufi da ita, domin sallama a malikiya uku ne. Yanzu nan muka ambaci biyu, ta mayarwa liman da ta mayarwa na hagu. To ta farko ita ce sallamar idarwa, sallamar fita daga sallah kenan. Ita wannan sallamar mun yi ta a cikin farillai, farilla ce. Amma sallama ta biyu ta mayarwa liman sunna ce, mun yi ta yanzu, ita ce ta goma sha uku, ita ce ta goma sha biyu kai. Sallama mayarwa na hagu, idan hagu din akwai wani, ita ce sunna ta goma sha uku, ita ma mun yi ta yanzu. Da haka waɗannan guda biyun su malam ya cire da cewa faqat, da malam ya ce bayyana sallamar idarwa sai ce kadai don ya shirye maka sallamar mayarwa liman da sallamar mayarwa na hagu. A sallamar ka guda uku, ɗaya zaka bayyana ita ce ta sallama, assalamu alaikum, da suka ce a ɗan yi dama kaɗan ko, assalamu alaikum, ka bayyana ta sai wacce zaka fuskanci liman da ita asuru zaka yi ta, wacce zaka yi hagu da ita asuru zaka yi ta. Wai suka ce saboda sallamar da zaka yi ta farko ta fita daga sallah ita ce take bukatan a mayar maka, amma wannan sallama bin da zaka yi ta mayarwa ce, don haka ba bukatar sai an ji ta. In kai ta farko assalamu alaikum, ai yanzu kai ma kai ne za a mayar maka, inda wani a hagu ɗinka zai mayar maka. In kai liman ne za a mayar maka ta farko, kamar sallama ne kai wa mai mala'iku da sauran mutane da kuke sallah, su ma za su maiso maka. To sallama sau nawa ake yi? Sau ɗaya ake yi. Ko yanzu na zo na ce muku assalamu alaikum, kuka ce wa alaikum assalam, na za ki ce assalamu alaikum, za ku ce kai dai? Sau ɗaya ake yi. Don haka wacce za ka yi a mayar maka ɗaya ce, to sai ka bayyana ta. Sauran guda biyu kuma ba za ka yi ne don a mayar maka ba, kai ma kana mayarwa ne. Sai suka ce to ita asirranta ta, su asirranta su, da wannan suka bambanta su. An fahimta? To amma duka Allah ya musu rahama, mun dai ambaci sallama da aka samu ingantacciyar sallama sunna, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, da sigoginta da kuka riga kuka sani. Malam yace al-khamisata asharata, sunna ta 15, al-insatu lil-imami fima yajharu fihi. Al-insatu lil-imami, shuru wa liman, shuru kasa kunne wa liman, fima yajharu fihi, cikin abin da yake bayyana karatu a cikinsa. Kasa kunne wa liman, cikin abin da yake a wurin da yake bayyana, cikin sallar da yake bayyana karatu. An fahimci me haka? Wato lokacin da liman zai ja mutane sallar asuba, ko kuma rakawai biyun farko na sallar magariba, ko rakawai biyun farko na sallar isha, ko zai ja mutane sallar juma'a gaba ɗayanta, to sunna shine mamu ya saurara, ba ya shiru kadai ba, ya saurara. Al-insatu lil imami, wato kasa kunne wa liman, ka saurari abin da liman yake. Wannan sunna ce, kuma malikiya suka ce makaruhi ne ga sallar da ko gurin da liman yake bayyana karatu mamu ya yi karatu, ko da asirrance ne, kawai zai yi shiru ne ya saurara ya kasa kunne. Sannan suka ce ko da kuwa a tsakankanin shirin liman ne, ko da irin liman ɗin nan ne wanda yake shiru idan ya yi kabbara harama kafin karatu. Kun san a malikiya babu shiru a tsakanin, da kabbar da ka yi kabbara harama kawai za ka fara karatu ne. To ko da liman ɗin yana shiru tsakanin kabbara harama da karatun Fatiha, to za a saurara a wannan tsakanin, ba za a yi karatun ba. Sannan ko da liman ɗin yana shiru tsakanin karatun Fatiha da sura, za a saurara, ba za a yi karatu a wannan tsakanin ba. Saɓanin yadda yake a Shafi'iyya da Hanbaliya, cewa mamu zai karanta Fatiha ko da a tsakanin shirin liman ne, idan liman yin shiru tsakanin addu'ar buɗe sallah da fara karatun Fatiha, sai mamu ya sauri ya karanta Fatiha. Idan ba ta kammalu ba, in ya kammala karatun Fatiha kafin ya shiga sura, to zai yi shiru, to sai ya karasa abin da ya rage. In ba ta karasu ba, in ya kammala karatun sura kafin ruku'u, zai dan yi shiru, sai mamu ya karasa abin da ya rage na Fatiha. Amma akwai wahala shi kuma cikin wannan al'amari, bai yi kama da abin da Allah ta'ala ya dorawa bawa ba. Za a ce maka kiyaye a wata aya ka tsaya, daliman ya kammala su ya kammala Fatiha kafin ya shiga sura sai ka dora daga ayar da ka tsaya. Akwai nau'i na takallufi, sannan ba ka ƙara sa baka kiyaye ayar da ka tsaya ka rike yana kammala sura sai ka ƙara sa. To fa ƙarshe wal wala Allah hankalinka zai koma ne zuwa ga kiyaye abin da kake yi kar ya kubuce maka, sai hankalinka ya bar abin da ake yi na sallar. Haka ya fi dacewa da shari'a shine idan liman yana karatu a yi shiru, kuma ya zo sarihi a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, a wata riwaya sai ya ce wa idza qara'a fa ansitu, idan kuma liman yayi karatu ku yi shiru. Idza qura al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ubangiji ta'ala yake idan ana karanta al-qur'ani ku saurara masa ku yi shiru don a ji kanku. Haka wannan ya sha bamban da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Haka wancan yayi umumi ne, shi kuma wannan mamu wanda yake tare da liman to shi ya zama masa kebantaccen al'amari a gare shi, fatihar liman min sa ita ce fatiharsa. Haka da malam yace shirin mamu lokacin da a sallar da liman yake karatu a fili a cikinta, wannan ainihin wato sunna ce tabbatacciya. As-sadisata asharata, sunna ta 16, as-suturatu lil imami wal fadhi, sutura ga liman da kuma mai sallah shi kadai. Anan ma wa aka cire mamu saboda suturar liman ita ce suturar mamu. Ya zo cikin hadisi suturatul ma'mumi suturatu imamihi, suturar liman a suturar mamu ita ce suturar limamunsa. Haka in liman yana da sutura, mamu yana da sutura, wanda duk mai wucewa ta bayan liman ta gaban sahu a bayan liman ba zai cutar da masu sallah ba, ko ya ratsa cikin masallaci ya tafiya tsakanin sahu, wannan ba zai cutar ba, matakan limamin yana da sutura. Amma idan limamin ba shi da sutura to yanzu fa kowane mamu ba sutura tare da shi. Wadda haka in liman yana da sutura ne sai ya zama mamu baya bukatar sutura. Haka idan liman ya idar da sallah mamu ya tashi yana cikowa, to a daidai wannan lokacin tunda ya fita daga sallar wancan limamin to wacce suturar ta daina masa aiki. Ta haka sai a kiyaye kar a wuce ta gabansa a wannan lokacin. Malam ya ce wa ya'samu al-maru bayna yadayil musalli idha kana lahu manduhatun. Wa ya'samu al-maru bayna yadayil musalli, mai wucewa ta gaban mai sallah shine al-maru bayna yadayil musalli, mai wucewa ta gaban mai sallah ya'samu yana daukan zunubi idza kana lahu manduhatun, idan har yana da buga yana da hanya. Manduha shine wata yar hanya, wata yar kafa da mutum zai samu ya fice, ita ce ake cewa manduha, mafita. Matukar yana da hanya ta ficewa to zunubi ne ya wuce ta gaban ainihin wato mai sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yake cewa law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa na zunubi to ya kwammace ya tsaya a wajen tsawon 40. Shine malamai suka ce to 40 din nan kwana 40 ko shekara 40, lakana an yakifa 40, ya tsaya tsawon 40, wasu suka ce kwana 40, wasu suka ce shekara 40, ya fi masa alkhairi min an yamurra bayna yadayhi, akan ya wuce ta gaban mai sallah. aka wucewa ta gaban mai sallah yana da girman zunubi sosai a musulunci, ba abin da za a yi sakaci da shi bane ba, shi kansa mai sallah baya sakaci da shi. Hakan nan masu wucewan su ma su maida hankali, matukar mutum yana da hanyar da zai bi, to ya nemi hanyar da zai bi kare wuce ta gaban mai sallah, saboda zunubi ne mai girman gaske wucewa ta gaban mai sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan ɗayan ku ya tashi yana sallah sai wani mutum ya zo zai gifta ta gabansa, to ya tare shi iya ikonsa, fal yadfa'uhu mastata'a, ya tare shi ya hankade shi iya yanda zai iya. Fa in aba falyuqatilhu, idan ya ki to ya yaƙe shi. Fa innama huwa shaytanu, shaytani ne ba mutumin arziki ba ne, za ka yaƙe shi. To nan yaƙan ana nufin wato ka dage, ka dage ka hana shi wucewa, ba ana nufin ka kirɓe shi ba. Idan mun taɓa ganin wani ikon Allah a masallacin jami'a, da yake jami'a Islamiyya wuri ne na mutane kala-kala, ƙasashe kusan 200 ko sama da 200, ƙabilu kala-kala, al'umma iri-iri, a masallacin jami'a wani yana sallah, baka fata ne ɗan Afirka ne, amma ba ɗan Najeriya ba ne. To irin kun san wani lokacin baka fata an yi riƙe addini, masha Allah, kamar gobe kiyama za ta tashi. Da haka yana ganin ya zo jami'a Islamiyya ya fara gane karatu, yana sallah, sai wani ɗan China sai ya zo wucewa ta gabansa. To irin waɗannan kuma wani lokacin za ka samu sabbin musulunta ne, ya musulunta ne aka ɗauko shi aka zo da shi, za ka samu ma ba makaratun jami'a suke ba, suna ɗan rahazal ne, suna nan ne ana ɗan abin ɗinsu. To amma da yake wuri ne tare ake rayuwa ake irin ta musulunci, ba irin ta kafirci ba, kuma rayuwa ake ta girmama juna, ba rayuwa ce take ta da mugunta, balle a ce akwai wani seniority, akwai wani waye wannan shi ba ɗan jami'a ba ne, bari a gurje shi. Haka ya zo wucewa, sai shi wannan baƙar fata mai sallah ba mutumin Afirka sai ya sa hannu sai ya tare shi, shi kuma sai ya ki, sai ya matsa sai ya wuce. Shi kuma wannan baƙar fata mai sallah kawai sai ya hankaɗe shi, ya tanke shi. To shi kuma su kuma suka kun ga suna yadda suke, sai kawai ya naɗe ƙafa, ya naɗe hannu, kawai ya rufa shi, kankace wani abu gajini ta hanci ta baki ta ina, kawai ya sheme shi a kakaɗin masallaci, sai ruwa, sai ambulance, sai asibiti. To kaga shi ya kuskure fahimtar me ake nufi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai umarci mutum irin wannan umarnin da zai ji a yi masa habo ba. To ana nufin ka yi iya bakin kokarin ka kar ya wuce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wata rana sai ya kalli, sai ya fahimci akuya za ta wuce ta gabansa, sai ya yi ta tafiya, ya yi ta tafiya har sai da ya haɗu da bango, sai ta wuce ta bayansa. To kaga ba yaƙi ake nufi, yaƙi na kirɓa da dambe ba, yaƙi na dabarun yadda za a yi dai kar ya wuce. Yawwa, don haka kiyaye sutura tana da matuƙar muhimmanci. Mutum zai yi sallah ya tabbatar da wurin wucewa ne, shi ma ya tanadi sutura, ko ya nemi wurin da yake mai sutura. Kuma yanzu kamar a masallaci, idan mutum zai yi nafila ya nemi fila, ya yi nafila a wajen. Idan ku ba fila, to ya nemi wurin da ya san cewa ba hanyar wucewa ba ce. Wani lokacin mutane suna ban mamaki in za su yi nafila a masallaci, ko babu fila akwai wurin da in ka tsaya ka tada nafila ba za a wuce ta gabanka ba. Yanzu mai sallah me zai sa ya je shi jikin kofa, yamma da kofa ya kabbara, yamma dole a wuce ta gabanka, yamma da kofa ta masallaci, ga kofa a gabar da kai hanya ce, amma sai ka tsallako gabar da kofa jikin gini ba wanda zai zo wucewa, dan ba wurin wucewa bane. Ka tsallako gabar da kofa ka zo jikin gini ko kusa da gini, ka wani lokacin in gabar da kofa ne ko tsakiya ka zo, in gabar da kofa ne to ka bai wa mutane damar fita ba ta gabanka ba, wanda ya tashi ta hagudinka bayan ka zai bi, wanda ya tashi ta damanka ba abin da dame shi da kai, wanda ya tashi da tsakiyanka in ya ga dama ya hagu, in ya ga dama ya dama, ba tsallaka ka yi ba, dama a tsakiyar kai ke. To mutane su dinga wannan lissafin idan za su yi sallah, yana da matukar muhimmanci saboda kiyaye al'amarin sutura. Malam ya ce as-sabi'ata asharata, sunna ta 17, الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني. الزائد دادي وابن دي كارو ابن دي كارو على ما يسع السلام اكم غرغدون سلم من الجلوس الثاني نزما نبيو ابن دي كارو اكم غرغدون سلم نزما نبيو. In kun kula da zumalan ya ambaci zama na farko cikin sunnoni, amma wannan zama na farkon da yake shi tahiyya kadai ya kunsa, sai ya zama daga farkonsa har ƙarshensa matsayinsa ɗaya, sai ya shiru akan zaman tahiyya na biyu, tare da cewa tahiyyar ita fa tana nan sunna ce, har ta biyun ma sunna ce, tahiyya da ta farko da ta biyu duk sunna ne, zaman su ma yana nan sunna ne, amma sai malam bai ambaci zaman tahiyya na biyu ba, saboda shi din zaman tahiyya ta biyun ya kasu kashi kashi har kashi uku. Akwai zaman sunna, shine zaman da za a karanta tahiyya a cikinsa, zama gwargwadon karatun tahiyya a cikinsa, wannan zaman sunna ne. Akwai zaman addu'a, zaman addu'a shi mustahabbi ne, mustahabbi ne. Akwai zaman sallama, zaman sallama shi farilla ne, kuma kenan zaman ƙarshe wato hukuncinsa hawa-hawa ne. Akwai farilla a cikinsa, akwai sunna a cikinsa, akwai mustahabbi a cikinsa. Mustahabbi shi yake farawa, shi ne tahiyya, sanda kake kana tahiyya hadda salatin annabi sallama duk a sunna kai, sunna shi yake farawa, zaman tahiyya haddana salati, duka wannan zaman sunna ne. Lokacin da ka shiga addu'a kuma, lokacin da ka shiga addu'a a tahiyyar karshe tunda ana addu'a, to ka shiga wato kaman wani part na mustahabbi na zaman, duk zaman shi ne, amma shi ne ya karkasu a hukunci, haka ka shiga wani bangare na mustahabbi lokacin da kake addu'a. To lokacin da zaka yi sallama kuma, gurgurdon da zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, to wannan zaman da zaka yi haka a cikinsa shi kuma farilla ne, shi dan kadan ne kenan, shi farilla ne. To mun yi a cikin farillai zama gurgurdon yin sallama, shi wa farilla ne, rukuni ne. To yanzu sai malam sai ya ambata maka sauran zaman da ba na sallamar ba, sai ce zaman da ya karu akan gwargwadon sallama. Wane zaman ne ya karu akan gwargwadon sallama? Ha? Zaman tahiyya. Zaman tahiyya da na addu'a. Zaman tahiyya da na addu'a shi ne ya karu akan gwargwadon sallama. Wannan wani lokaci yakan daure kan waɗansu, sai su ɗauka cewa wato sai su kasa fahimtar me ye zaman da ya karu akan gwargwadon sallama, sai su dinga hangen zaman a bayan sallama. To sai mutum kuma ya kasa ganewa, ba a bayan sallama yake ba, kafin sallama yake. Kuma ka san a al'adar Bahaushe idan aka ce karuwa, aka ce kari, sai ka dauka abinda aka kara, wato abinda aka kara din, abinda aka kara din yafi me, yafi yawa, yawa, sai ka dauka cewa shi karin na saman shine kadan, abinda aka kara akan sa shi yafi yawa, haka yake a al'adar Bahaushe. Kuma ba al'adar Bahaushe kadai ba, al'adar dan Adam. Idan aka ce kari, to abinda aka zo da shi na kari shine kadan, abinda aka samu za a kara din shine mai yawa. To sai malam yace abinda ya karu akan gurgudan sallama, to kaga al'adar dan Adam zai fahimci cewa to wannan fa abin da ya karun kadan ne, alhalin kuma shine mai yawa. Shine zaman karatun tahiyar gaba daya da salati, sannan da yin sallama. Malam yace as-saminata asharata, sunna ta 18 ta karshe, az-zahidu ala miqdari tuma'ninati, abin da ya karu akan gurgudan nutsuwa sunna ne. Abin da ya karu akan gurgudan nutsuwa, tunda nutsuwa farilla ce. Mun fadi me nutsuwa? Nutsuwa farilla ce. To abin da ya dado in mutum ya dan dada akan nutsuwar, idan misali kai ruku'u, da kai ruku'u kace subhana rabbiyal azim, ba shakka ka samu nutsuwa. Amma sai ka kara subhana rabbiyal azim kai biyar, ko kai bakwai, subhana rabbiyal azim, sai da kai bakwai, kaga ka dada. To matukar bai wuce hankali ba, kar kai tai har sai an ce masa subhanallah. Matukar bai wuce hankali ba, to wannan dadin sunna ne. In ka tsaya a iya nutsuwa, san da kawai kace subhana rabbiyal azim, sai ka dago, shikenan yayi, saboda ka samu nutsuwa. Mai sujjada, idan yayi sujjada gurgudan yadda zai ce subhana rabbiyal a'la sau uku, ya samu nutsuwa. Abinda ya kara a kai dadi ne akan nutsuwa, wannan sunna ne. Da haka ya sauke farali da wannan, shi yasa mai sauri a sallah, wanda ya iya sauri a sallah, to da wannan yake amfani. Akwai lokacin da zaka ga in mutum ya so ya sauri a sallah, zai yi sauri a sallah ba tare da kuma ya fita nutsuwa ba, ko? Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahu akbar, la kuji kamar da sauri yake yi, amma kuma ana samun nutsuwa. Kama ko wanda zai kara akan hakan, Allahu akbar, subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Mun ga dada, to suna da bambanci. To duka kowanne yayi sallah a cikin nutsuwa insha Allah. Allahu ta'ala alam, lokacin mu ya kare. Abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka ba mu ladan sa, abin ku kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala asadin nabiyina وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنهم متكدين أشواء دفات مالا يين لافيا مالا شيم مزينا سا وان كاني سنة إن يازبا وان دونكا إن كايا يفا روايي كوسي أن وانكي وان دونكا بعد تمزيبا يسا وانكا matakar mazidin ne. To shi baya sa wanka, sai dai a wanke al'aura gaba daya, ba irin tsarkin fitsari ake masa ba. Namiji yana wanke azzakarin sa ne gaba daya idan mazi ya fita masa, daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa jikin mara, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a hadisin Ali ibn Abi Talib. Sannan dangane da kuma yayyafa ruwa, ba a yayyafa mazi ruwa, wanke shi ake, saboda najasa ne. haka shi mazi wanke shi ake ba yayyafa ruwa ake ba sai ka gyara to wannan shi takaddasa da turanci ya rubuto ta to mu kuma larabci muke karantawa eh bazan ko za ku fahimta na karanta muku yace hope malam is doing fine may Allah subhanahu wa ta'ala grant us success please I wish to solicit from Muslim brothers to please remember me in their prayers on a job I am praying for may Allah grant it to me with his baraka amen jazakumullahu khairan addu'a yake nema wajen yan uwa saboda aiki da yake nema Allah ta'ala ya arzuta shi da abin da yake nema ya sanya maka albarka a cikin abin da kake nema da sauran yan uwa musulmi baki da na'am assalamu Allah yake dangane da watan da muke cikin nan watan Rajab ko akwai wata ibada ke bantacciya da aka shar'anta a watan Rajab amsa nan shine babu watan Rajab wata ne mai yana daga cikin watanni masu alfarma guda hudu watan Rajab da kuma Dhulqa'dah da Dhulhijjah da Al-Muharram amma in banda wannan to ba shi da wata kebantacciyar ibada ba wata sallah da aka shar'anta saboda watan Rajab ba wani azumi da aka shar'anta saboda watan Rajab abubuwan da aka rawaito na falalar azumi na watan Rajab duka malamai suka ce ba su inganta ba Imam Nawawi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran malamai sun tabbatar da rashin ingancin dukkan hadisan da aka rawaito don bayanin falalar azumtan wannan wata na Rajab yana nan kamar sauran watanni wanda ya so ibada a cikin sa zai yi ibada wanda yake azumin Litinin da Alhamis zai ci gaba wanda yake azumin kwana uku a wata zai ci gaba amma kebance shi da wani azumi na musamman to wannan babu shi ba abin da ya tabbata kai ko kuma wasu salloli a daren sa a ce dare na farko don na taba cin karo da wani littafi na sallolin watan Rajab kowane dare da irin rakawoyin da za a yi da abin da za a karanta har watan ya kare wannan ƙarya ne ƙarya ce zunzurutunta ba abin da yazo daga manzo Allah sallama wanda ya danganci wannan mutum ya bautawa Allah yadda ya saba da gurgurdan ikon da yake da shi a daina kirkiran ibada da Allah madaukakin sarki bai shar'anta ba akwai hatsari sosai Allahu a'lam na'am mun fada a biyu mana zaman farko da shi da tahiyyarsa biyu kenan mun fada ina zuwa na'am me ingancin kasuwanci irin wanda ake sayar da maganin maza da na mata kamar irin Islamic medicine din nan da ake yace me ingancin sa to babu wani abu da ya bambanta shi da sauran magunguna kamar yadda ya halatta a sayar da sauran magunguna haka su ma ya halatta a sayar da su kawai dai inda wani abu da zai bambanta su shine hotuna wanda suke na batsa da ake sawa a jiki to su wanda yake mutumin kirki sai ya manne su ya rurrufe su ya goggoge su saboda ba buƙatar ma wani hoto amma hoton tafarnuwa hoton zuma hoton waye wannan shi kuma ba wani abu bane ba ana iya amfani da shi to wannan shine amma babu shi magani ba a cewa matukar ba da najasa aka hada shi ba ko kuma ba bokanci bane ba a hana sai da magani sai dai inda wata illa a ciki ta batsa to sai a cire ta na'am malam alaikum salam sai kafara yayin rantsuwa ba zai karba ba kuma daga baya aka matsa masa ya karba sai ya kafara asali shine in mutum yayin rantsuwa kar a matsa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo daga cikin haƙƙin musulmi shine a barrantar da rantsuwarsa idan mutum yayin rantsuwa kar a sa shi kafara in yace ba zai ci ba to ka ce shikenan tunda ka rantsa in yace ba zai karba ba ka ce ta to shikenan tunda ka rantsa idan ka matsa wa mutum bayan rantsuwa to kana so ya lalata rantsuwarsa ne ya kai ka fi shi wasa da sunan Allah yanzu kai ya kira maka sunan Allah ma ba ga daraja sunan Allah ba ka matsa sai ya wato sunan Allah bai da kima wajenka so shi yasa yake da matukar muhimmanci mutum ya yi maka rantsuwa to ka bar shi amma idan da har an matsa masa har ya karban to sai yayi kafara kafara rantsuwa. Na'am. Kamar da muka ambata sallar farilla da nafila sun bambanta wasu sunnoni da muka ambata na farko musamman sunnoni guda hudu. To yace to akwai yanda suka yi musharaka ne bayan kabbarar harama, amsa nan shine eh, duk sunnonin da suka biyo baya ma sun yi musharaka daga kabbara kabarbarin nan, daga kabarbari zuwa duk abin da muka ambata din nan, su sutura su waye duk abin da muka ambata din nan sun yi musharaka, su karatun tahiyya da zaman tahiyya da zaman sallama da sallamar duk sun yi musharaka a ciki. Eh, wayancan hudun ne kawai suke banci farilla. Eh, na'am. Eh, na'am. Ai idan mutum yana sallah, abu na farko shine ya fahimci wa sallah yake. Idan zai tunkuɗe mai wucewa ta gabansa, zai yi ne fa a matsayinsa na mai sallah, ba a matsayinsa na kawai wanda yake tsaye zatsai wa soja ba. Yawa zai yi ne a matsayinsa na mai sallah. Don haka idan mutum yake har ya fi ƙarfinka ya wuce, ko kuma yadda wasu suke yin ka tare din sai ya ƙara gaba, sai kawai ya wuce. To wannan ba da kayya da shi, ya riga da ya tafka wannan kuskuren. Haka laifi a kansa yake, ba a kansa laifi yake ba, tunda ka riga ka yi ƙoƙarin ka kai. Fattakullaha masabatu. Haka abu wajibin da aka ɗora maka shine gwargwadon ikonka, kuma ka yi gwargwadon ikonka, wannan ba zai cutar da kai ba. Eh, kuskuren shine kai ka tsaya a kan hanya da ka san ana wucewa, kuma mutane ba su da hanya sai wannan, sannan ba ka sa sutura ba, ko kuma kana ganinsa ya wuce amma baka hana shi ba. To duk wannan mutum yana da laifi a cikin waɗannan halayen. Amma mutum ya kama sufin da ya dace, kuma aka zo da a wuce ta gabansa, kuma ya yi bakin ƙoƙarinsa, abu bai yiwu ba, ya fita daga laifi insha Allah ta'ala. Na'am, can ga cikin a wajen sami Allahu liman hamida yace, to yaya masu ƙarawa hu sami Allahu liman hamidahu ana samu shi mako? Kuskure ne. Sami Allahu liman hamida, haka yake a larabci, haka yake a Qur'ani. Idan mutum zai tsaya akan harafi mai wasali, to daure harafin yake yi, shine ka'idar tsayawa a larabci. Kace sami Allahu liman hamidahu, haka yake a rubuce, amma ba haka ke fadansa ba, da kuskure ne. Amma bai kuskurensa bai kai na wayancan da muka ambata guda uku ba. Na'am. Alaikum salam. Yace mutum kamar dai a mutum ne a masallaci, sai ya tashi ya tada nafila da mutum a gabansa a zaune, haka ne? Sai ya mai da mutumin da yake gabansa suturarsa, haka ne? Yawa shin wanda ya wuce ta gaban wannan mutumin da ke zaunen ba zai cutar da kai ba? Amsa shi ne zai zame maka sutura matuƙar bai tashi ba. Duk da cewa a malikiya sun ce sutura katta zama mai motsi, katta zama mai motsi, saboda a gudun katta tafi. Kaga kenan, in bai san kana sutura da shi ba, to ba zai iya tashi ya tafiyarsa, sai ya barka kawai fankan fayau. To kaga, to amma in ka tabbatar da zamansa, ko kuma ya san da cewa za ka yi sallah a bayansa, zai maka sutura, babu komai wannan. Zai iya zama sutura insha Allah ta'ala. To za a bari mai sallah kuwa. Na'am. In nisanta ya kai a sutura shikenan, an sha ruwan kalba ko ba a sa sutura ba shikenan ya wuce? Amsa shi ne babu, ba wata tazara daga nan har fada. In babu gini, to ba mutum bai sa sutura ba sutura a gabansa, sai ya sa sutura. Ita ce wacce za ta yi wa mutum iyaka da hanya ko da gurin wucewa. Amma in bai sa ba, to babu iyaka. Allahu a'lam. Na'am, Mallam Ali. Na faɗa ina ga kana ta nazari ne magana akan salati wanda ba salati ibrahimiya ba, takaitaccen salati ne, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, irin su sallallahu alaihi wa sallam, irin alaihi salatu wa sallam. Yace ya inganta, ya zo a hadisi, muka ce ba hadisi ne kawo shi ba, wannan gadansa aka yi wajen malamai, kuma tunda ya kunshi abin da ake bukata salati da sallama, shikenan malamai sun tabbatar da shi a matsayin salati, kuma wanda mutum zai yi shi samu lada, sai dai ba a yin sa a cikin sallah shi. Ba a yin sa a cikin sallah. Na'am. Alaikum salam. Malam na ƙarshe. daidai ne riwayoyin tahiyya babu wahdahu la sharika lahu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malan ya kara ko yazo da wahdahu la sharika lahu babu lafuzan tahiyya wannan haka ne haka yake jazakallahu khair to da na ce malan na karshe na kusa da na karshe ne kenan to kai ne na karshe an amince ba da kai sai sallah na'am insha Allah mutane suna sallah liman yana jan su duk tsayin sahu zaka iya wucewa ta gaban su yana da sutura yace yana da sutura ko da jaki ne zaka iya wucewa ko da jaki ne zaka iya wucewa domin ya tabbata zamanin manzo Allah sallama wani ya wuce da jakin sa ta tsakanin sahu da sahu sai da ya tafi can karshen sahu yaje ya daure jakin sa ya dawo ya shiga sahu وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك